A gundumar Colombia, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 31, 25 da kuma 16. Abin nan yayin da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron matashar VOA Africa akan mita 102.5. Sauran gidajen rediyon sun hada da amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da kuma Niyar da ke binnan Kwanni. Sannan masu sauraron mu a Ghana za su iya samun matashar FM ta Alpha Radio da ke Kumasi. Baya ga haka ko da yaushe muna nan a shafukan mu na internet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkamu da wannan lokaci yau Litinin 10 ga watan Disambar shekarar 2018. Muhammad Lalo ne tare da Amina Buhari Auna muke muku sallama a daidai wannan lokaci a shirinmu na karfe 4 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, wato 10 na safe kenan a nan Washington DC. Da farko ga kanin labaran duniya.
Shugabar sashen kuɗi na babban kamfanin sadarwa na Huawei, mallakin 'yan China, za ta sake gurfana gaban wata kotu a Canada yayin da Amurka ke buƙatar a miƙo mata ita. Shugaban Faransa Emmanuel Macron zai yi jawabi ma ƙasar a yau ɗin nan Litini game da zanga-zangar da ake yi a ƙasar. Mai magana da yawun 'yan tawayen Houthi ya ce mai yiwuwa su ci gaba da tattaunawa da gwamnatin Yemen.
Kanin labaran duniya kenan. To a Najeriya, yayin da ake ta kai ruwa rana dangane da kudurin dokar zabe da shugaba Buhari ki amincewa ya sa hannu, masana a fannin siyasa na ta tsokaci kan wannan batu.
Ku fito dai mu su yi abin da zai ma Najeriya amfani. Kas kawo abin da zai kawo mana matsala ana gab da zabe. Ki tana cewa rayuka da kuma rayuka 'yan Najeriya na karkashin su.
To idan muka leka jamhuriyar Nijar kuwa, wasu jihohin kasar biyar sun bude wani taro a yau.
Proje ne mai aiki da canjin yanayi, wanda ce canjin yanayi ya magana ayyuka na raya karkara kawai noma da kiwo da gandun daji.
Muna tafa da shirin ilimi wanda Yusuf Aliyu Harande zai gabatar da kuma wasu daga cikin sakonnin da kuke aiko mana ta hanyar email. Amma da farko ga cikakkun labaran duniya.
Shirin fara shari'ar wata shugabar sashen kuɗi na wani babban kamfanin sadarwa na 'yan China mai suna Huawei a yau Litini a wata kotun Canada. Za a yanke hukunci akan bata beli kuma Amurka na neman a miƙo mata ita domin taimata shari'a akan tafka rashin gaskiya a game da batun kuɗi. Masu gabatar da ƙara na buƙatar Meng Wanzhou ta zauna a gidan yari har zuwa ranar da za ta gurfana gaban kotu, amma lauyoyinta na buƙatar a bata beli domin rashin ƙoshin lafiya. Ranar Lahadi, China ta gayyaci wakilin Amurka na ƙasar China a Beijing domin nemar Amurka ta janye buƙatar ta na cewa Canada ta miƙo mata Meng zuwa ƙasar domin taimata hukunci game da karya dokar Amurka na takunkumin da ta sa kan haramta kasuwanci da Iran. Yau Litinin, shugaban Faransa Emmanuel Macron zai yi wa ƙasar jawabi kan zanga-zangar da 'yan Yellow Vest ke ta yi wanda ya kai sati hudu yanzu. Kafin jawabinsa, Macron na da niyyar zama da shugabannin ƙungiyoyi, 'yan majalisa da manyan 'yan kasuwa domin tsara jawabi kan zanga-zangar da ke kawo tashin hankali a ƙasar. Jiya Lahadi, ma'aikata a Faransa sun shashare ragowar duwatsu da motocin da aka ƙona da kuma sauran barna da aka aikata. Ministan harkokin wajen ƙasar Faransa ya ce wa shugaban Amurka Donald Trump kai ya sa baki a lamarin siyasar Faransa bayan da Trump ya rubuce-rubuce kan batun a shafinsa na Twitter. Wani mai magana da yawun 'yan tawayen Houthi ya ce mai yiwuwa 'yan tawayen su amince da ci gaba da tattaunawa da gwamnatin da suke jayayya da ita muddin komai ya tafi daidai a tattaunawar da ake yi a ƙasar Sweden. Mai magana da yawun ƙungiyar Houthi Muhammad Abdissalam ya ce idan an samu ci gaba a tattaunawar da za mu yi, wato ci gaba wajen samun yarda da juna cikin aminci da kuma tsarin da za a bi, za mu iya ci gaba da wasu zagaye na tattaunawar cikin watanni masu zuwa. Wasu abubuwan da aka tabo a tattaunawar da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ɗaukar nauyin shiryawa su ne musanyar fursunoni da sake buɗe filin jirgin sama na Sana'a. Wasu rahotanni sun ce ɓangarorin biyu sun amince da musanyan fursunoni kafin tattaunawar da za a yi a Stockholm. To amma ba a samu wani ci gaban kwarai akan wasu batutuwan ba. kamar batun bude filin jirgin saman sana da iko akan tashar jirgin ruwa na Hudaida wanda shine mafi girma a Yemen. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC. Yau Litini, babban sakataren Majalisar Dinkin Duniya Antonio Guterres ya ce ya kamata batun hijira ya kasance cikin tsari kuma mara hadari, yayin da yake yaba ma tawagar da ta kunshe kasashe sama da 150 waɗanda suka taru don cimma wata yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da zummar inganta yadda duniya ke daukar batun ƙaurar jama'a. A jawabin da Guterres yayi a birnin Marrakesh na ƙasar Morocco, ya jinjina ma kasashen da ke da tasiri kan batun waɗanda aksari ƙasashen nahiyar Turai ne waɗanda ke da muhimmanci sosai kan batun tsara ƙaurar jama'a a matakin ƙasa da ƙasa cikin natsuwa da rashin haɗari ga jama'a. Ya ce waɗanda ke fargaba cewar yarjejeniyar na iya saba ma ɗiyaucin ƙasa ta wajen tilasta amfani da wasu tsare-tsare na ƙaurar jama'a ko kuma ta sa ya zama tamkar ƴanci ga duk wani mai son ƙaura zuwa duk inda yake so kuma a duk lokacin da yake so, bai fahimci abin bane. Ministan harkokin wajen Saudiya ya yi watsi da buƙatar ƙasar Turkiyya cewa a taso mata ƙiyar wasu tsoffin manyan jami'an gwamnatin Saudiya waɗanda ake zargi da hannu a kisan ɗan jaridar Saudiya ɗin nan Jamal Khashoggi a watan Oktoba. A makon jiya, wata kotun Turkiyya ta ba da sammacin kama Saud al-Qahtani wanda wani babban hadimin yariman Saudiya Muhammad bin Salman ne, da kuma tsohon shugaban sashen bayanan sirri Ahmed al-Assiri.
Amina Buhari auna kenan ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Za mu fara ne daga Najeriya, inda yayin da ake ta kai ruwa ranar dangane da batun ƙudurin dokar zaɓe da aka yi wa garin Bawul tsakanin 'yan adawa a Majalisar Dokokin Najeriya da fadar gwamnatin ƙasar. Masana na ta faɗin albarkacin bakin su dangane da wannan takaddama. Rahotanni sun nuna cewa a karo na hudu shugaba Muhammadu Buhari ya ki amincewa ya rattaba hannu a dokokin zaben da aka yi wa garin Bawul, inda ya ce hakan zai iya kawo cikas ga zaben da ke tafe. Lamarin da bai yi wa 'yan adawa da ke majalisar daɗi ba, amma suke cewa za su yi gaban kansu idan har shugaban ya ki saka hannu. Dangane da haka, na tuntuɓi Malam Aminu Sule, wani mai fashin baki a fannin siyasa, kan yadda suke kallon wannan takaddama.
Na farko dai za mu yabe su kuma za mu kalubalance su masu faɗin wannan. Yabo na farko shi ne kaga ya nuna cewa demokaraɗiyya ya fara kyau a Najeriya, inda dai kaga gashi yanzu ƴan majalisu na kalubalantan ɓangaren gwamnati akan rashin wani abu da aiwatar ba wanda suke ganin sun mai da shi doka ko suna son su mai da shi doka. Su kuma wurin ɓangaren gwamnati kaga dai ci gaba ne, tunda idan ana samun haka ga demokaradiyya ta fara zama da gindin take ne. Amma babban abin da ke damun mu shine yawancin abubuwan da ke faruwa a Najeriya sai kaga ana lauje ne, akan sa lauje cikin nadi, ko kuma a ce abin da ke faruwa tsakanin executive da kuma su da wato tsakanin ƴan majalisu da kuma gwamnati sai kaga babu yarda. Lokaci sai kaga an yi cuce, an cuce wani abin da su ɓangaren gwamnati ba su san da shi ba. Ka gani zai ba gwamnati haushi ko kuma zai ba gwamnati takaici, kaga an sa wani abin da bata dinda shi ba kuma an sa ta mai da shi doka. To wannan shine yawanci ke samun ɓangaren gwamnati da su da ƴan majalisu. Ka ga shugaban ƙasa ba zai yadda ya sa hannu nan take ba sai ya bincika ya ga shin ƙudurin dokan nan ya yi daidai da abin da suka tura ko kuma abin da zai ma jama'a. Shine kawai ke kawo wannan
matsalolin.
An yi kwanakin bacan kan tattalin arzikin ƙasa. Inyi cushe sun sassa abubuwa da yawa wanda daga baya ana ganin sun kokkoma ne, wato ma'aikatu suna karɓan kuɗaɗe wurin waɗannan ma'aikatun da sauransu saboda sun ci cuce kuɗaɗe daga dama.
Kamar shi Buhari dalilin shi na ƙin sa hannun kamar yadda rahotanni suka nuna shine cewa lokaci ya ƙure, gashi an tunkari zaɓe, in ya sa hannu a ce za a fara aiwatar da waɗannan dokoki da aka musu sauyi na zaɓen, zai iya shafar zaben na 2019 da aka tunkara.
to shine ai nake ce maka tsakanin su babu yarda tsakanin bangaren gwamnati da bangaren wato ƴan majalisu. Yanzu muna da batanni ne kaɗan da suka rage, idan har aka yi gyaran nan sai da muka sani, idan suka sa hannu a budget ko suka je kafa wurin sa hannu a budget yana shafan tattalin arzikin ƙasa. To shi a bangaren su suna hangen cewa yanzu idan aka sa hannun yanzu to waɗannan abubuwan da ake ta aiwatar ba za su samu aiwatuwa ba har a yi zaɓe. Sai kuma za a zo ne daga baya a zargi bangaren gwamnati sai ta ƙi yin abin da yake doka. Saboda haka nan abu ne wanda ya kamata a ce sun zauna sun fahimci juna sun fitar da abin domin yi ma 'yan Najeriya amfani, tunda ga lokaci na tunkarowa ba fi da matsaloli a ƙasa na musamman kamar kalubalantar security, kalubalen tattalin arzikin ƙasa da sauransu.
To ya kuke ganin wannan lamari zai kaya a gobe, lura da cewa bangaren 'yan majalisar na 'yan adawa ya ce zai yi gaban kansa ya tsallake shi shugaba Buhari tunda ya ki sa hannu, su kuma bangaren jam'iyya mai mulki shi ma ya sha alwashin cewa ba zai bari hakan ta auku ba?
To dama shi ne farko abin da ba za mu fara gode ba Allah kai abu da makarɗiya a Najeriya, kowa na da ra'ayin shi kowa zai yi. To a zo majalisa a zauna tantance, idan sun ce su sun matsa abin da suke son su, su kuma waɗanda suke da suke da 'yan adawa sun ce su kuma ga abin da suke son su, sai su zauna su gani Najeriya sai su yi musu hukunci. Inda dama an saba haka a majalisa, a kawo wannan doka, a kawo wannan, a ce wannan, a ce wannan, a ce wannan, lokacin sha gari an yi mun gani, lokacin wannan gwamnatin da ta wuce an yi mun gani. Haka nan su fito dai mu su yi abin da zai ma Najeriya amfani, kar su kawo abin da zai kawo mana matsala ana gab da zaɓe. Suna cewa rayuka da kuma rayuka 'yan Najeriya na ƙarƙashinsu miliyan 200, kusan miliyan 200. To ai a yi taka tsantsan wurin ɗaukan abubuwan da ba zai kawo rikici cikin al'umma ba.
Malam Aminu Sule wani mai kwashin baki a fannin siyasa a Najeriya. Za mu sake kuma Najeriya, amma yanzu bari mu leƙa makwabciyarta Nijar, inda wakilai daga jihohin Tawa, Maraɗi, Tilaberi, Zindar da Duso suka hallara a birnin Kwanni ƙarƙashin wata ƙungiya mai zaman kanta da ake kira FASEC tare da tallafin Bankin Duniya domin tattaunawa kan yadda za a bunƙasa fannin samar da abinci da kuma kyautata muhalli. Kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da Haruna Mamman Baƙo ya aiko mana daga birnin na Kwanni.
Malam Sa'adu, mashawarcin shugaban kungiyar FASEC, ya yi mana ƙarin bayani game da wannan taron.
Shi proje FASEC proje ne mai aiki da canjin yanayi, wanda ya ce canjin yanayi ya magana ayyuka na raya karkara kamar noma da kiwo da gandun daji. To yawanci akan wannan ne buƙatun mutanen karkara suke zuwa ga proje, to don a ƙara ingancin dose-dose wanda ake isan ma proje FASEC da su, aka ce ya kamata zanzan a zamana a tantamna ina ne matsaloli suke ke sa wasu dose ba samun shiga. Ke wannan matsaloli su ne ake son a magance ta hanyar a fahimtar da mambobin duka wannan kwamiti menene ta hiyar FASEC, menene gurin shi, yani ya kamata a tsara takardu na bukatun jama'a.
Taron ya wakana tare da halartar mataimakan magatakardun nan jihohin Tawa, Maraɗi, Tilaberi, Zandar da Duso a ƙarƙashin jagorancin takwaransu na jihar Tawa, tare da halartar magajin garin birnin Kwanni da shugaban gundumar birnin Kwanni Alhaji Ibrahim Abbalili, wanda yawa mahalartan gargaɗi kamar haka.
Na ja hankalin participants kamar a ce wanda suka zo gurin taron nan su dan su kula, dan ba kullum ba aka ce ake kwana a gato. Ya kamata yanzu ana taimakon mu, mu ma ya kamata wata ran mu taimaki wa'ansu. Kenan ya kamata mu yi amfani da wannan taimakon da ake kamana mu ma dan wata ran mu imma kanmu kuma mu wa wa'ansu.
Daga cikin waɗanda suka zo daga sauran jagohi a garin birnin Kwanni domin halartar taron hadda Madam Isa Hajiya Hawwa, wadda ta yi mana ƙarin bayani irin yanda taron zai mayar da hankali akan tallafawa iya mata da matasa.
Kenan gangan mu ya zo ya ƙara mana ƙarfafa mana aiki mu ne bisa kan rayuwar karkara. Kenan mu duka dai mun koma muka taimaka musu, kowa na godiya da wannan project din, tunda mun yi mana jiwon shi, muna fata ya kawo mana alheri, muna fata kuma mu yi aiki da shi yanda ya kamata, yanda talaka zai ji daɗi ya san wucewar shi.
Haruna Mamman Baƙo na birnin Kwanni, sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Kwanni a jamhuriyar Nijar.
Mai zaka lazima da girma to ya daina fake da noma nemi farkon
ya. A gaida Haruna Mamman Baƙo, to ba baƙon abu bane dai kaga jama'a da dama na zubar da wasu kayayyaki a matsayin shara ko kuma bola. musamman a kasashe masu tasowa. To amma yan shekarun nan fasahohin zamani da dabaru da matasa ke nunawa domin dogaro da kai sukan sa matasan kirkiro da wasu hanyoyi na sarrafa shara ta zama abin amfani. Kamar da za ku ji a wannan rahoto da wakilin mu na sashin talabijin Ilyas Kasumu ya aika mana a labarin wani matashi da ake kira Benjamin daga Jos jihar Plateau Nigeria.
Benjamin da dalibansa suna fitowa da bolar da suka tara. Ga halamu dai an dauki lokaci ana tara wannan bola. Daga nan kuma sai aka fara darasi na ranar.
Cire ruwan guda daya. Just called one ring.
Wannan aji shine ɗaya daga cikin azuzuwa da Benjamin yake gudanarwa a gidansu dake unguwar Kufan a karamar hukumar Jos ta Kudu.
Inspiration na zo tun lokacin na karami. Ina yin abubuwan nan amma ban sani ba. So is actually something that can actually fetch me money. So da nazo na ɗan girma kaɗan don time da na karamin akwai ni yaya na ka shima he's into tries to catch things like this. You know, so sometimes sai ta tara mu sai ya samu ita yin muna ta jujjuye su gongomaye su katake su robobi ledodi and ba mu san cewa shabun haka ne ba.
Batun dai shine ne yadda za a mayar da kayayyakin da ake niyyar kaiwa a zubar a bola zuwa wasu ababe da za a iya amfani da su.
Don a lot of these things shine a picking ashara su abubuwan da muna samu a su bolan mu ne a su drainages namu ne so mun samu more people suna kwashe abubuwa haka zai rarrage mana su damoyin mu like flood.
Benjamin yana gudanar da wannan aji ne karkashin wani shiri nasa da yayi wa lakabi da suna trash to cash wato daga shara zuwa kudi
da kuka gani ana kokarayi abun hannu ne warworo wato warworo bature suna kiran shi bangu amma muna kiran shi warworo muna amfani da container robin swan sai mu yanka sai mu yi abun hannu mun gama sai mu sa hannu ko kuma mu fer
dinki you just feel kind from this group
ko ni ma kamun zo nan in na gan wasu abubuwan ina ganin kaman shara ne kawai san da na zo nan sai aka nuna min cewa zan iya amfani da wayan abubuwan in samu kuɗi so yanzu ina ganin su kaman kuɗi ne nake gani ba shara ba.
A yadda batun sake mayar da shara zuwa abun amfani ya samu karbuwa ko ina duniya wannan kokari na Benjamin zai taimaka gaya wajen tsaftace muhalli da rage dumamar yanayi da duniya ta raja'a kan ragewa.
Yanzu kuma sai ce muna neman taimakon kuɗi ne kamin mun yi aiki ko kamin fara business amma wannan trash to cash din baka bukatan ko CC kamin ka fara. Don kaman Tongrotu zo hit Benjamin he didn't start with any cash as it were. All he did was say picking abubuwa ashara ya haɗa su kuma daga wajen asset da shi ya kawo kudi. So matasa especially in sun fara yin haka zamu ga economy na Nigeria zai improve.
Do kudin baya zuwa diwa. Don one thing about this business shine you don't expect babban kudi zo. We making money out of nothing so we sell it at affordable sometimes 50 naira 100 naira 50 naira 100 naira ba ma complain kudi
and you understand that aidin ya fara batawa ba
daga Jos Nigeria Ilyas Kasim Taskar VOA.
A gaida Ilyasu yanzu agogo anan na cewa karfe 10 na safe ne da minti 19 kai tsaye ana tare da sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. To shin wani irin tasiri ilimin primary da secondary ke a rayuwar dalibai abin da shirin ilimi nuna mako zai dubi akai kenan.
Ilimi garkuwar dan adam
can hakika ba da tangarda ba allura mai ilimi
jama'a masu sauraron mu da wannan la'asariyar litinin assalamu alaikum barkanmu da sake saduwa da ku a yau muna fatar kuna cikin koshin lafiya kamar yadda muke a nan birnin Washington DC. Masana a fannin ilimi sun tabbatar da muhimmancin ilimi a matakin secondary wanda suke jaddada shi da cewar shine mataki na biyu baya ga ilimin primary. Ana iya kwatanta muhimmancin sa da cewar duk yaro ko yarinya da basu samu ilimi nagartacce a wannan matakin ba to suna iya samun nakasu a karatunsu a mataki na gaba. Hakan yasa masanan ke ganin cewar akwai bukatar mahukunta su ba da kaimi wajen ganin san inganta karatun primary da secondary a nahiyar Afirka. Ta haka ne kawai za a iya samun ci gaba mai dorewa.
Bayar da ilimi kyauta ga kowane yaro har izuwa shekaru 16 da haihuwa na daga cikin alƙawuran da shugaban ƙasar Nijar Isu Muhammadu ya yi wa jama'ar ƙasar a yayin yaƙin neman zaɓensa a shekarar 2016. Sai dai an waye gari makarantu mallakar gwamnati ta hanyar kwamitin COGES na tilasta wa iyayen yara biyan wasu kuɗaɗen da ake yi wa kallon na ba gaira. Yawaitar irin waɗannan ƙorafe-ƙorafe ya sa jagoran ƙungiyar kare haƙƙin 'yan Nijar a fannin ilimi Amadu Rufa'i Lawan Sallau jan hankulan mahukunta a kai.
Akwai lakwalinkin da zaka zuwa sai a ce ma yaro kawo jika biyu, akwai wata jika biyu da rabi, akwai wata jika biyar za a dora amsa, kuma can wurin shi shugaban kasa ya ce wato kyauta ce, nan wasu masu wayo suna karɓar jika biyar biyar ga yara. Kenan ka bai dace ba a dore haka ne. In ma wannan jika biyar kuɗi wanda ake amsa da yara, in ana sa su ga hanya mai kyau, abu ne mai kyau. Amma sai ya kasance wato rabawa ne shugabannin lakwal ke game kai da shugaban comité de gestion. Tunda in ka dauki yanzu lakwal wadda ke da kai mutum 2000, an ba da jika biyar su 2000 miliyan 10 kenan. Daga can kuma akwai ita gwamnati tana ba da wasu dan tallahi wanda ake cewa fonctionnement inkin nan ina ne yake tahiya. Fonctionnement in aka tura shi cikin dress ake tura shi, su dress inkin su ma su dan su canyi shi yaushe ne lakwal za a iya gyara ta.
To amma gwamnati na ganin akwai rashin fahimta daga wajen iyayen yara.
Gwamnati lalle ita ce gaba, ita ce kamata ta yi komi da komi, amma inda karhinmu bai kai ba, inda uwayen yara suke iya su kama mana su ma suna iya su kamawa. Wannan bai yasa ba a ce kama mun komo bisa zancenmu ne ko kuniya wadda shi shugaban kasa ya doka. Shugaban kasa yau shi gurin shi ya zamanto kahin ya ida mandakin shi a nan shekara biyu, ya zamanto ba lakwal ba kawai ha wajen bangaren sante likitoci da sauran, ya zamanto a ce ya baro Nijar batta da matsala ko guda. To wannan abu ne muke so mutane su gane, lalle akwai cikin lakwaloli abubuwan da ƴan kojes suke amsa wajen uwayen yara saboda su rika wasu ayyukan su na lakwal. Wannan mun san da shi, kuma uwayen yara muna reunion da su, mun san da su, su ma kuma sun san da su, da su ne ake yi tare. Kuma komiti na kojes wanda yake kulawa da abuwa ba na gwamnati bane ba, su ne suke sa shi, kuma su suke amsa kudin, kuma su suke aiki da su.
Kungiyar section lycée college ta yi barazanar daukar matakai muddin gwamnati ta ci gaba da fatali da matsalolin da ke addabar magoya bayanta, yayin da mahukunta ke ganin bin abin ta hanyar ruwan sanyi ita ce hanya mafi a'ala domin ci gaban ilimi a wannan ƙasa.
Mai ba a ce a zo a ce yaro ya tai lakwal ko nan da yake zamna babu wuri, ko nan da yana shiga yayi karatu babu wuri, ko babu mushe. Mun muna ga ya mu opinion national e international kawai lakwal ba ta nan gari, ya kamata su tsaye su kawo shajama cikin wannan lakwal. Lakwal public ne sun ka hwara, lakwal public ne sun yi su duka, sai da sun ka samu abun da su ce su. Yanzu kuma a ce su da sun ka yi benefice da community lakwal public, kun ba su nan kula da lakwal public.
Inda adda kai class yara su shiga su yi aiki a cikinta. In babu class, in uwaye sun zo suka yi tadarni da suka yi su shiga su yi, bai hana ba wannan su rika tuna mu kullun ke ga situation wadda suke ciki. Kuma mu ma kullun director kinmu na region da department suna mu rapport, suna gaya mu ga situation. In aka samu dama na a gyara wannan abun, za a gyara shi. Amma yau in an ce inda babu class da siminti ba a yi lakwal ba, wurare da yawa sai an yi shekaru ba a yi su ba. Tunda mu mun ga lakwaloli wanda da aka yi su tun muna premier hallo ba su da class. Kenan ba abu ne ba wanda na yau ne ko na jiya ya fara, abu ne wanda tunda mu muka yi wayo ma haka ne lakwal kin Niger. Kamar yadda ake cewa il faut faire la politique de ses moyens, abin da ke gare mu mu mun ga mutane wanda suka haro lakwal kin su bisa tabarmi karkashin itace, yau sun kai wani masayi, sun zama doctor, sun zama professor, sun yi ikon kasa ga. Kenan wannan bai hanawa a yi. Dada ana cikin wannan, ana tuno ma gwamnati kullum ke a ana nan dai ga situation wanda muke ciki, kuma ana neman a yi amelioranta.
Masu sauraro, baki daya iyakacin abin da zamu iya kawo muku kenan a yau. sai kuma idan Allah subhanahu wa ta'ala mai kowa mai komai ya kai mu mako mai zuwa, za ku ji mu dauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin wakilin sashen Hausa na muryar Amurka, Sule Mummuni Barma da sauran abokan aikinmu da suka taimaka wajen hada shirin har ya kammala, sai wadda ta bada umarni, Julie Lazarus Gresham. Ni ne naku Yusuf Aliyu Harande ke muku fatan alkhairi daga nan birnin Washington, gundumar Columbia. Ku huta lafiya.
A maza da mata don wazan miƙewa kai
ko to madalla a gaida Yusuf Harande. To tuni dai tawagar yau da gobe ta shigo kuma gani ga Daula ga Zahra'u, barkanku da zuwa.
To Mahmud sannunku da kokari. Amina, barkanku da kokari.
Barka dai Mahmud sannunku da aiki.
To ba za mu faɗa abin da za su yi magana akai yau ba, in an tsaya za a ji kan me za su yi magana. Yanzu bari mu je mu ji wasu daga cikin ra'ayinku, kai kuma na ta hanyar email.
Sigamma ta farko ta fito ne daga Usman Shitu Mahuta, inda ya ce assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. Muna mika sakon ta'aziyya da alhini ga 'yan uwa da iyalan marigayi sanata Ahmad Mukhtar Arwa. Da fatan Allah Ubangiji ya ji kansa da rahama. Idan tamu ta zo, Allah ya sa mu cika da kyau da imani, amin. Sai wasikar mu ta gaba ta fito ne daga Asma'u matar Bashar Kansila, sojan Najeriya Dirin Daji jihar Kebbi, inda ta ce ko shakka babu wannan sabon rahoto da hukumar lafiya ta duniya WHO ta fitar da ke nuna cewa hatsarin ababen hawa sun fi kisan yara ƙanana da matasan Afirka fiye da yadda cutar HIV ke kisa. Tabbas hakan bai zo muna da mamaki ba idan muka yi la'akari da yadda yawancin ƙasashenmu na Afirka ba su da dokokin da ake takaita yawan gudun ababen hawa. Sai wasikar mu ta gaba ta fito ne daga Hamza Galadima birnin Kebbi, shugaban muryar talaka na jihar Kebbi, inda yake cewa muna kira ga 'yan siyasa a jihar mu ta Kebbi da Najeriya baki daya da cewa don Allah su guji kalaman batanci ko cin zarafi zuwa ga abokan hamayyar su na siyasa, domin hakan bai dace ba, kuma hakan shike haddasa fitina tsakanin magoya bayansu, wanda hakan zai iya haddasa hasarar rayuka da dai sauransu. Da fatan kiran mu ya kai inda ya kamata, kuma Allah ya sa a yi lafiya a kuma kare lafiya, kuma Allah ya yi mana zabi na gari. Sai wasikan mu ta karshe ta fito ne daga Fatima Sade Sa'idi Daura, inda ta ce kalaman da dattawan Arewa suka yi akan cewa shugaba Buhari bai tsinana wa Arewa komai ba, san bai dace ba ganin irin ayyukan alheri da shugaba Buhari yake yi a Arewa da ma ƙasa baki daya. Don haka mu talakawan Najeriya masu tikitin zabe a hannu, muna tare da shugaba Buhari a zabe mai zuwa.
Ta yanzu sai labarai a takaice.
Ana shirin fara shari'ar wata shugabar sashen kuɗi na wani babban kamfanin sadarwa na 'yan China mai suna Huawei a yau Litinin a wata kotun Canada. Za a yanke hukunci akan bata beli, kuma Amurka na neman a miƙo mata ita domin ta mata shari'a akan tafka rashin gaskiya game da batun kuɗi. Yau Litinin, shugaban Faransa Emmanuel Macron zai yi wa kasar jawabi kan zanga-zangar da 'yan Yellow Vest ke ta yi wanda ya kai sati hudu yanzu. Kafin jawabinsa, Macron na da niyyar zama da shugabannin kungiyoyi, 'yan majalisa da manyan 'yan kasuwa domin tsara jawabi kan zanga-zangar da ke kawo tashin hankali a kasar.
To masu haro da aka mu kawo ƙarshen shirin a wannan lokaci, sai kuma can an jima da daddare misalin ƙarfe 9:30 agogon Najeriya, Nijar, kamar da Chad, za mu zo da wani sabon shirin idan Allah ya yarda. In zama da din ita Amina Buhari Auna da Titani gabatar da shirin, da Julie Lathis Gresham da ta hada shirin baki ɗinsa, sai kuma injiniyan mu Mr. Bill Muhammad Lalo ke cewa huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Ga shirin yau da gobe.